الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا وانا مجلسي نترى أجكم مجالس أمنا تفسير القرآن دمكي أجكم وتر رمضان a wannan masallaci na al-furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau tara ga watan Ramadan hijira ta 1446 kuma tara ga watan uku shekara ta 2025 ta miladiya yau insha Allah za mu fara tafsirin suratu Saffat wannan sura haka nan sunanta yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi a cikin al-Kubra daga hadisin Abdullah ibn Umar cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitakhfif wa ya'umuna bisaffat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da musassauta wajen tsawaita sallah amma kuma yana yi mana limanci da suratu Saffat sai ya ambace ta da wannan suna saboda haka kun ga kenan wannan suna nata haka yake a wajen sahabbai domin ga wannan sahabi Abdullah ibn Umar ya ruwaito shi wannan hadisin shi kadai yana daga cikin afrad domin kama inda al-Imam al-Bazzar yace ba mu san ana ruwaito wannan hadisi da wani isnadi ba illa da wannan isnadi zuwa ga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa arda amma hadisi ne mai kyakkyawan isnadi domin Ibn Khuzaima da Ibn Hibban duk sun inganta shi ya zo a cikin Musnad al-Imam Ahmad da qari cewa wannan asallar asbani to wannan hadisin ya nuna mana tsaye tukuna abu da na farko sunan surar a yadda take wajen sahabbai cewa sunanta suratu Saffat kuma an samu wannan suna ne daga ambaton As-Saffat din domin As-Saffat a wuri biyu aka ambace shi a Al-Qur'ani a farkon wannan sura aya ta farko da kuma a cikin suratul mulk awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun shine inda ambaton yazo to da shi aka ambaci wannan su aka sanya ma wannan sura suna wannan sura wannan suna abu na farko kenan abu na biyu yana nuna falalar wannan sura yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana istimrari yana yawaita karanta ta a cikin sallar asuba domin kana tana nuni akan daimuma to idan ba a dauke shi akan cewa kullum ba amma yana nuna kan cewa ba abu ne wanda yayi sau daya ba tunda Abdullah ibn Umar ya ce kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya wato yace yana limantar mu a sallah da As-Saffat wannan sura makkiya ce bilittifaq babu wani sabani tsakanin malamai cewa a makka aka saukar da ita ita ce su a cikin jerin gwanan saukar surori ita ce sura ta 56 kamar yanda Ibn Ashur ya ambata a cikin tafsirin sa ayoyinta 182 wajen mafiya yawan idayar masahib da ake da su illa mushafin mutanen Basra su suka sanya ayoyinta 181 wannan sura abubuwan da ta kunsa shine tabbatar da kaitowar Allah afwan yau ba mu amsa tambayoyi ba saboda haka za mu amsa a ƙarshen darasi insha Allah a yau Allah ya yarda a tabbatar da kaitowar Allah da kuma kwararo dalilai da suke nuni akan kadaituwarsa ta hanyar halittarsa ga abubuwan halitta masu girma wanda babu wani wanda yake in ba shi ba da zai iya halittar su sune abubuwan da suke a sararin halittar da take cikin sararin samaniya wanda waɗanda suke a bayan ƙasa ba su da hanyar kaiwa zuwa ga wannan ba su da hanyar ma wato a suranta abin da ke cikin wannan halitta abubuwan da Allah ya halitta ba su da hanyar sani ko a mafarki ba su da hanyar sanin me yake faruwa akwai wanda ma ko ganin sa ba su taba yi ba kamar yanda zamu gani da kuma wannan surar tana tabbatar da tashin alkiyama da cewa idan ake tashin alkiyama aka tattara halitta to sakamako za a yi hisabi za a yi da sakamako ta kuma zo da sifanta halin mushrikai a ranar sakamako da kuma irin yadda za su rinka fadan majuna da zargi da tsinuwar albarka a tsakankaninsu kuma ta zo da sifanta kyakkyawan halin muminai da irin ni'imar da suke ciki da kuma yanda suke muminai za su rinka tuna yayin halin da suke ciki a duniya suna tuna ma kansu da fa haka muke a cikin duniya wato yana daga cikin ni'ima su tuna da halin da suke ciki yanzu ga su a cikin aljanna a cikin ni'ima Allah ya sa mu a cikin su sannan tura ta tafiya zuwa ga kamanta da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awar sauran annabawa da yanda Allah madaukakin sarki ya saukar da nasara ga manzanninsa ya daukaka martabar su ya sanya albarka a gare su wanda a cikin wannan kuma sai aka shigar da abubuwa na falalar su wanda aka rinka biyarwa da gaisuwar aminci gare su daga Allah jalla wa ala aka ce salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin wannan yana daga cikin abin da surar ta kunsa na bayyana kirari na wato na bayyana wato manyan falala da karfin waɗannan annabawa a cikin addinin Allah da yanda Allah madaukakin sarki ya tsirar da su daga unci wanda ya lullube su wanda ya kasance tare da su musamman ma irin falalar wanda falalar az-zabih annabi isma'il wanda aka zo za a yanka shi da kuma ishara akan cewa shine annabi isma'il ba yanda waɗansu suke dauka cewa annabi ishaq bane da kuma sifanta irin abin da ya samu al'umomi da suka gabata waɗanda suka ƙaryata manzanni ya ƙarshen su ya kasance sannan yanda kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana bacin gurbatar wato aqidar mushrikai a cikin Allah da irin yadda suke nasabta suke danganta ababan tarayya ga Allah wanda daga ciki har da wato aljanu da kuma yanda suke cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara surar da yin wa'adi alƙawari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewar zai bashi nasara kamar yanda al'adarsa take wajen bada nasara ga muminai ga manzanni da kuma bada nasara ga muminai waɗanda suke imani da manzanni waɗanda suka gabata da kuma cewar azabar Allah za ta sauka akan mushrikai sannan aka bayyana kyakkyawar akiba ga muminai ta hanyar tabbatar da kuma tabbatar da wato tasbihi tsarkake Allah da gaisuwar aminci ga manzannin Allah ta kuma kare da mayar da godiya dukkanin ta zuwa ga Allah ubangijin talikai wannan abinda wato a dunkule abubuwan da surar ta kunsa kenan to sai mu fara da tilawar wannan sura wadda tana daga cikin surori da tilawar su take nuna irin zakin alqur'ani da irin daukakar lafuzzar sa da yadda zubin sa yake abinda bai yi kama da waka ba bai yi kama da wani zube ba bai yi kama da zancen dan adam bai yi kama da wani abu wanda dan adam yayi ba babu kamar sa wannan surar ta daga cikin babbar aya akan wannan kuma zamu ji insha Allah daga karatunta a bakin al-Rahman bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصافات صفا والزاجرات زجرا والتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون
حسبك نعم الله جل وعلا يأتي والصفات صفا yace na rantsi da mala'iku masu jeruwa a sahu masu jeruwa wato masu jeruwa masu jera kansu a cikin sahu fazajira da masu tarna tsawa fataliyati dhikra da kuma masu karantawar ambato wato masu karantawar wahayi waɗannan sifofi ne na mala'iku dukkaninsu su uku jinsi ne na mala'iku daban-daban da kuma hali nasu daban-daban saboda Allah ya rantsa da su duk abin da Allah ya rantsa da shi yana daga cikin abin da yake girmamawa a cikin halittarsa to Allah ya rantsa da mala'iku saboda girman su da kuma matsayin su a wajen Allah gashi annan Allah ya rantsa da su ya sifanta su da cewa ibadun mukramun bayi ne masu daraja a wajen Allah domin kuma suna daga cikin ginshiken imani da su wajibi ne amanar rasul laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا وان دي يكفرت ده الله ده ملائكونسا ده انباونسا ده لسفنسا ده كما رانن لاهرا wannan ya bata bata mani wato mani sanci imani da malaiku wajibi ne yana daga jinsin imani da alghaib su kuma halitta ne na Allah jalla wa ala ba ƴaƴan Allah bane ba su da tarayya a cikin rububiyya bal su dukkaninsu bayi ne na Allah to Allah madaukakin sarki ya rantsa da su saboda girman sha'aninsu kuma wajibi ne mai imani da su tare da bamu gansu ba kuma wato imani ambaton rantsuwar Allah da su a ciki akwai ƙonƙosar wato kwakwalan zukatan mushrikai saboda dukkan shirkar mushrikai ba saba da awar cewar gumakansu suna da mala'iku ba su sun amma kuma suna cewa akwai mala'iku amma kuma sun san mala'iku ba halittar gumakansu bane ba na gumakansu bane ba saba cewa gunki yana da mala'ika ba wane mutum to mala'ika sai Allah na Allah ne Allah ya rantsa da mala'iku da suke jeruwa akan sahu sosai suke yin sahu wannan sifa ce ta mala'iku kamar yadda zai zo a ƙarshen surar wa inna la nahnu safun mu ne masin sahu suna yi makan su kirari akan ibada daya wasu da suke yi akan sahu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bishara al'ummarsa yace fudilna ala nasi bi talat hadisin hudayfa a cikin sahih muslim an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku ju'ilat sufufuna ka sufufil mala'ika an sanya sahunmu kamar sahun mala'iku kuma aka na farko kenan na biyu an sanya mana ƙasa gabaki ɗayanta masallaci ko ina mutum sallah ta same shi sai ya sallah ba sai ya je ɗakin bauta ba kuma an sanya turbayar kasa ta zamanto mana abin yin tsarki ga wanda bai samu ruwa ba. Waɗannan abubuwa guda uku ba su ga wata al'umma in ba ga al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Abin da yake da alaka da wannan ayar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahun al'umma sa kamar sahun mala'iku. Yazo kuma hadisin Jabir ibn Samura shi ma a cikin Sahih Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya ga sahabbai yanda suke a wajen sallah wato wannan jama'a daban yace ala tasufuna kama tasuful mala'ika. Ba za ku sahu ba kamar yanda mala'iku suke yin sahu a wata riwayar amama rabbihim wato a gaban mahalicci a gaban ubangijinsu. Ba za ku sahu ba kamar sahun mala'iku. Sahabbai suka ce wa kaifa tasuful mala'ikatu ya rasulullah, yaya mala'iku suke yin sahu ya rasulullah? Yace yakimuna sufufal awal wa yatarasuna fi saf, suna cika sahu sahu na farko sannan suna hadewa sahu ba ta barin kafa a cikin sahu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake isa matuka wajen daidaita sahun sahabbai, yana daidaita har shafa kafadar su yake dan ya tabbatar irjin wani bai fito waje ba. Har wata ran da wani irjin sa ya dan fito waje, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, wallahi ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya saba tsakanin zukatanku. Yana da yakan ce istawu wala tahtalifu fatahtalifa qulubukum, ku daidaita sahu, kada ku saba zukatanku su saba. Saboda haka wannan al'ada ta daidaita sahu sifa ce ta mala'iku wanda Allah ya bama wannan al'umma. Allah ba zai sanya mala'ikunsa ba sai akan abin da yake so, to shine sai ya tsare mana wannan, ya boye mana ita sai ga mu. Mu ne kadai al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muke sahu wajen ibada. Ka duba Yahudawa yanda suke, kuna ganin hoton su a Wailing Wall aiko inda suke wannan rangajin, suna gaba suna baya in sun tsaya a wannan bangon, in kowa harkar sa yake ba wanda ya san yana tare da wani, suna karatu suna rangaji. Ba ku taba ganin hoton su ba yanda suke yi? Sun yi sahu ba su da sauro, ko kuma nasara a cikin coci akan benchina. Amma ka duba ka ga hoton Ka'aba ana sallah magariba ko sallah isha ko yanzu da ake salatul tarawih, kaga in kamera ta dauko maka live yanda mutane suke sahu ake sallah, kai ka san cewa wannan hakika ya dace da a ce irin na mala'iku ne. To ba wanda suke wannan sai al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya rintse da su akan wannan, ya nuna girman abu. Da haka kada ni sake da sahu. Abin da yake faruwa na sake da sahu wato in muka yi haka asara muke. Ga asarar cewa yana kawo wato a sabanin zukata, mu rinka jin mun saba muna kin juna saboda wannan rashin hada sahun da rashin miƙar da shi. Musamman ƴan uwa mata suna ganin kamar sahu su bai dame su ba, su ba a ce su yi ba, don sallar jama'a ba ta zamanto mai ƙarfi a kansu kamar yadda take akan maza ba. A'a, inda a ɗakinsu ne, amma in suka zo masallaci, inda a ɗakinsu ne suke sallaci su kadai, babu zancen sahu. Amma in suka zo masallaci sai sun yi sahu kamar yadda maza suke yin sahu. Bambancinsu kawai ba a yayin da ya zamanto cewa masallaci ne wanda yake haɗe da na maza da na mata, an fi son su tsaya daga baya-baya bisa su zo daga gaba-gaba. Amma yayin da suke a masallaci wanda yake waje killatacce ne, kamar yadda masallacinmu nan yake a nan, masallacin mata daban inda suke a sama, to idan suka tashi sahu wannan su fara cika sahun farko kafin na biyu. Wannan shi ne asali na ƙa'ida, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sahun mala'iku, yatimuna sufufal awal, suna cika sahu na farko kafin wato waɗanda suke daga baya. Sannan kada a rinka barin kafa, shi ne wa yatarasuna fi saf, suna haɗewa a cikin sahu, suna ɗanfarewa da juna a cikin sahu, su haɗe ba tare da an bar kafa ba, ba tare da wannan yana gefen dama, wannan ya tsaya a tsakiya, wannan ya tsaya a can gefen. Kuma sahu ana fara shi daga tsakiya ne, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, ma'abuta hankali da rinjayen tunani su zamanto su ne kusa da ni. To kage ya nuna waɗanda suke kusa da shi su ne wanda suke tsakiyar sahu. To su zamanto ma'abuta tunani da ma'abuta hankali, wato masu ilimi da masu kuma da masu fahimtar addini, su zamanto su ne kusa da shi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya nuna daga nan ake fara sahu. Dan haka idan mutum ya zo sahun farko ya cika, ba zai je ne can daga ƙarshen dama ya fara sahu ba, sai zo daga tsakiya daidai saitin liman, daga nan zai tsaya. Sannan wanda duk suka zo sai su tsaya a damansa da hagunsa har a cika sahun ta haka. Wannan shine tartibin yanda sahun sallah yake. To kiyaye shi ga maza da mata yana daga cikin cika sallah. Fa inna taswiyatas-sufufi min tamamis salah, a wata riwayar min iqamatis salah. Cika sahu yana daga cikin cika sallah, a wata riwayar yana daga cikin tsayar da sallah. Idan waɗansu mutane ba sa son a ce an haɗe sahu tare da su, sai ga suna janye jikinsu, ba sa so su haɗe, wannan yana daga cikin kuskure, kuma yana daga cikin karɓan tasirin shaiɗan. Domin wannan kafar da kake bari shine shaiɗan yake shigowa ya zo yake ma mutane waswasi. A wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u furujatin lish-shaytan, kada ku bar kafa ga shaiɗanu. Domin wannan kafar da ake bari, to shine shaiɗan zai rinka samun dama ya shigo yana taimaka mutane waswasi a cikin sallah. Shine sai ka ga limamai suna ta sahau saboda shaiɗan ya zo, hatta liman din ma ba su kyale shi ba, saboda wani lokaci an ki kula sahu. Na'am,
sahu don waje.
Haka nan a waje shi ma wannan rashin hada sahu, a rinka hada sahu ya zamanto an cika sahun farko kafin wanda zai bi shi. Wannan shine ka'idar sahu a cikin addinin musulunci, sawawun a cikin masallaci ko a cikin haraba, tunda duk haraba ita ma tana daukan hukuncin masallaci, yayin da ya zamanto sahu ya sadu da inda harabar take. To sannan Allah ya rantsa da mala'iku da suke tarnatsa tsawar da suke yi domin umarnin Allah da hannunsa, wato suke yin umarni ga kamar ga girgije, wajen kore girgije. Domin mala'iku su suke kore girgije. Ku kuna ganin wind energy, electrical energy, ba ku san hakikaninsa ba. Ba wanda ya san hakikanin energy. Ballantana a san tasirin mala'iku a kan kora waɗannan abubuwa da kuke cewa ai energy ne yake kora su, ko wind power shi ne yake kora su, ko makamantan wannan. Ta abinda ku ya bayyana gare ku daga physical laws kenan. Amma abinda Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye na halittunsa, waɗanda yake babu hanyar da za ku gansu, ba ku sani ba. Amma gashi Allah ya gaya mana cewa mala'iku suna yin tsawa nazartar da umarnin Allah ga duk wanda Allah ya ba su umarni a kansa. Shi yasa yayin da mutum zai ji tsawar mala'ika a cikin kabari, lokacin da ake yi masa tambayar kabari, ba razani kamar wannan razani. Shi ne fitinar, ake cewa za a fitini ɗan adam a cikin kabarinsa, irin kwatankwacin fitinar Masihid Dajjal. Jin tsawar mala'ika ta isa tashin hankali. Saboda haka mu nemi amincin Allah, mu nemi kasancewar kullun muna kan abinda Allah yake yarda da shi, sai ya zamanto kan cewar mala'iku sun san cewa mu bayin Allah ne. Amma wanda mala'ika suka san cewa wannan makiyin Allah ne, to ya laita ku ya halakarsa, saboda ba su da sauraro. Halitta ne waɗanda suke masu tsananin ƙarfi, ghiladun shidadun, masu kaushi, masu kuma ƙarfi. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, basu san saban Allah ba, kuma basu san cewar, basu san su saurara ma wanda yake yi ma Allah tawaye ba. Wanda yake mai saban Allah babu zancen rahama gare shi, babu zancen su sassauta masa, saboda su haka Allah ya halicce su. Allah ya halicce su akan san masoyin Allah da kin makiyin Allah. Basu san su yi mujamala ba, ba san su yi kan cewa ai musu alfarma ko su yi sassauci ba, ko makamancin wannan. Ba kamar gandurobar duniya ba ne. To su ne fazzajira fi zajira, wato waɗanda suke hanawar, wanda suke yin tsawa domin zartar da umarnin Allah. Tsawarsu haka zalika tana zuwa tsawa ga shaiɗanu a kan su tsare su daga, wato su yi ɓarnar da suke yi ga bani Adam. shi yasa inda shedanu suke inda mala'iku suke shedanu guduwa suke inda mala'iku suke shedanu guduwa suke kaga yanda iblis ya gudu yayin da yaga saukar mala'ika jibril da mika'il suna jagorancin mala'iku fataliyati dhikra fataliyati dhikra sannan da masu karanta ambato sune masu karanta wahayi da za a saukar da shi daga Allah ya zuwa ga manzanni domin addikr anan wajen ana nufin wato wahayi da Allah yake yi ga bani adam wato masu isar da umarnin Allah da Allah yake kawowa ga manzanni su ma Allah ya rantse da su kuma wannan haka dukkan haka malamai daga cikin sahabbai kamar Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah ibn Abbas da Mujahid da Sa'id ibn Jubair da As-Suddi din sun fassara cewa wannan sifofi guda uku na mala'iku ne haka zalika hadda Qatada amma Qatada yana da wani tafsiri yace fataliyatu dhikra ana nufin masu karanta wahayi daga mala'iku da annabawa da mu'minai duk su da su ne Allah yake rantsewa amma mafiya yawa sun tafi akan cewa mala'iku ne kuma abin da yake karfafa wannan shine fadin Allah a cikin suratul mursalat fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا مَا سُجَيْفَ وَهَيِّ وَتُو مَا سُكَيْ وَهَيِّ يَزُوَا جَ النَّبَاوَ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا شِي وَأَذِنَّنْ وَهَيِّنَّنْ إِمَّا مِي يَنْكَ هَنْزَرِي وَإِمَّا مِي غَرْغَئِي تو كونغ شيني معنس تذو ديدي دا فتاليات ذكرة معنى ملائكوني سنا كرنتا وتو وهيّن الله جل وعلا تنكا فن يزو دونيا كما يند ملائكة جبريل shine yake karanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi har Allah yace allamahu shadidul quwa ne sananin karfi shi ya karantar da shi shine malaika jibril to a karatun ambaton Allah da suke yi ya nuna wato irin muhimmancin wannan al'amari karanta ayoyin Allah domin zai saka ka zamanto kamar kana cikin wato kai ma sifa irin sifar mala'iku waɗannan wannan ya hada ya nuna muhimmancin waɗannan bayin Allah da har Allah madaukakin sarki ya rantse da su to kuma ita rantsuwa tana janyo tunani ai shauki akan wai akan mene ake rantsewa ake ambaton irin waɗannan halittu na Allah Allah yake rantsuwa da su yake isa matuƙa wajen bayyana sifofin su akan mene Allah yake rantsewa shine abun ambaton abun rantsuwar yazo inna ilahakum lawahid hakika lallai ubangijinku tabbas ɗaya ne akan haka Allah ya rantse ubangijinku ɗaya ne shi kadai to wannan ya rusa aqidar shirka kuma ya tabbatar da samuwar Allah domin da yace lallai ubangijinku domin wato mushrikai ba sa musun cewa suna da ubangiji mahalicci ba sa musun wannan sai dai sun sanya shi yana da kinnai yana da abokan tarayya to Allah ya duguza kasancewa yana da abokan tarayya da cewa inna ilahakum lawahid na rantsi da waɗannan halittu na Allah lalle wato ubangijinku guda ɗaya ne kunga Allah bai rantsi da mutum ba amma Allah ya rantsi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai rantsi da mutum ba ya rantsi dai da ransa yace wa nafsin wa ma sawaha amma Allah bai rantsi da al-insan ba yace wal insan sai dai ya rantsi da nafsin sa saboda abin da ke cikin ta na sirrin halittar Allah amma dan adam da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai Allah ya rantsi yace la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun na rantsi da rayuwarka to idan Allah ya rantse da abu ya nuna girman sa a wajen sa to rantsuwa in daga Allah take tana sanya mutum ya kasa kunne ya sallama saboda ita gaskiya idan aka faɗe ta da ƙarfinta daga tana daga cikin abin da yake sanya ta shiga cikin zuciyar dan adam ba tare da kokonto ba yayin da yake wato yana da rabo in yaji an rantse an faɗa kurjinin wannan maganar sai ta sanya shi ya sallama ya karba musamman abin da yake da jahilci a kansa ya zamanto ana gaya masa to shine matsayin wannan umarnin to amma akwai waɗanda suke kangararru ne wanda tare da rantsuwar Allah ba za su yadda ba to sai Allah madaukakin sarki ya kuma saboda rahamarsa ya bayyana musu aya da zai sanya su su imani idan rantsuwar bata wadatar ba sun ji kurjinin rantsuwar rantsuwa daga Allah Allah ne yake rantsuwa yake fadan abu amma ba ku imani ba to sai Allah ya fadi wata aya ya janyo hankali ya zuwa ga bayanin abin da zai sanya ku imani wanda shine ku amfani da tunaninku na hankali ku gani sai yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul masharik ubangijin sammai da kuma ubangijin kasa da abin da ke tsakanin su kuma ubangijin mahudan rana wato wanda yake shine ya halicci waɗannan halittu wannan halitta ita ce sama da abin da ke cikin ta da kasa da abin da ke cikin ta da kuma abin da ke tsakankanin su shine wannan akwai wanda yake tamkarsa babu tamkarsa saboda haka wannan zai sanya ku ku gane lallai ubangijin ku shi shi kadai ne domin shine kadai yake wannan halitta babu wata halitta ta sama da kasa wanda take kama da ta Allah da za a ce ga ta wani ubangijin ba ta Allah ba ita ce dai kadai kuma ta Allah kuma wa rabbul masharik kuma ubangijin mahudan rana ya sifanta kansa da wannan sifa ta cewa shine ubangijin mahudan rana dan ya nuna kudrarsa saboda rana tana da wurin hudowa kullun sabanin najiya kullun inda rana take fitowa sabanin inda rana ta fito jiya shi yasa Allah ya ce al mashari mahudan rana kuma mahudan rana wato akwai mahudan rana lokacin hunturu akwai mahudan rana lokacin bazara lokacin damuna akwai mahudan rana lokacin da yake rana ita ce tafi tsawo shine lokacin damuna lokacin damuna rana ta fi tsawo a lokacin da duniya da a lokacin da take tike mahudarta take tikewa zuwa karshen arewa shine tropic of cancer a daraja 23 da rabi to sannan kashe gari sai ta soma dawowa tana kudu har sai ta kai makurarta a kudu shine tropic of capricorn 23.5 lokacin ne rana ta fi gajarcewa ga waɗanda suke a arewa kuma ta fi tsawo ga waɗanda suke a kudu irin su Africa ta kudu irin su Australia irin su New Zealand waɗanda suke a can kudancin duniya to su kuma yayin nan rana take ne tsawo mafi tsawo kuma dare yake mafi gajarta to makusar Allah ya ambaci yace rabbul mashriqain wa rabbul maghribain ubangijin mahudan rana guda biyu mahudan rana guda biyu ana nufin matukar mahudarta ta karshen arewa ita ce a wadda take a iyakar inda za ta iya zuwa a arewa sannan ita ce ta farkon ta biyun kuma a kudu suka zamanto mashriqain haka nan wajen fadawa wajen faduwar ta ma maghribai yadda ta fito yadda take da makurar fitowa haka take da makurar faduwa a kudu da arewa a kudu da arewa to waɗannan tsakankani kuma su ne al-mashariq din to wanda yake da irin wannan iko shine ya cancanta ya zamanto abun bauta da gaskiya domin shine kadai yake da ikon yin wannan kuma rana ba ta canzawa haka take ta safara haka ake ta gani duk kowace rana randa rana take fitowa gashi wanda yake nuna a inda take fitowa kuma ba a ganin sa ba za ka gani ba bambancin tsakanin jiya da yau na mahudan rana amma ana tafiya inda za ka rinka bi rana bayan rana rana bayan rana za ka ga inda take canzawa digiri tun daga 23 da rabi tana raguwa har ta zo tsakiya lokacin da za ta zamanto a tsakiyar a cikin khatul istiwa a cikin afwan a cikin equator har layin da yake raba duniya biyu 0 degree kenan inda take sifiri sannan kuma ta soma karuwa 1 zuwa kudu 2 3 har ta kai 23.5 amma ba za ka iya gani ba amma bayan kwanaki yayin da ta kai alal misali degree 1 2 ko 3 to za ka gani bambancin daga inda take fitowa kuma in kana so ka gani wannan za ka gani a inuwarka yayin da take a makurar arewa inuwarka ta karkata zuwa kudu to za ka ga a hankali inuwarka tana karkata zuwa tana karkata zuwa dama tana karkata tana karkata zuwa dama tana raguwa daga karkatar ta zuwa ga kudu tana tafiya zuwa ga arewa har sai lokacin da rana ta zo tsakiya sannan sai ka ga inuwarka ta zuwa tsakiyar kanka kuma inuwa tana zuwa tsakiyar kanka ne sau biyu a shekara sau biyu kadai a shekara shine ranar da zaka ji ake cewa duk wanda yake so ya ga jihar kibla ta Makka cewa jihar ta kibla daidai ce to ya tsaya ya duba ranar a lokacin da rana take zamantowa a tsakiyar Ka'aba kwanaki biyu ne a shekara a tsakiyar Ka'aba idan ka ga inda rana take a lokacin da rana take tsayawa a tsakiyar Ka'aba to a ko ina take in ka duba lokacin wata ran ya taba faruwa a nan masallacin muka duba lokacin a lokacin nan karfe 10 da minti 12 a lokacin can 12 da minti 12 lokacin rana tana zawal a daidai Makka tana daidai kan Ka'aba to ka duba ka gani ina inuwarka take kallo inda inuwarka take kallo a lokacin nan Ka'aba take kallo sau biyu take yi lokacin da rana take tuhowa daga arewa ta tafi kudu da kuma lokacin da za ta tuho daga kudu ta tafi arewa lokaci biyu ne wannan abin yake faruwa a lokacin nan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da malamai suka tabbatar da ake gano wato a jihar Al-Qibla in kuma za ka iya duk da yake shari'a ta kallafa mana mu kalli jiha ne ba ainin Ka'aba ba amma al-qudratu 'ala al-yaqin tamna'u min adh-dhann in kana da kudura akan ka sami yaqini to sai ka ajiye zato ka tsaya kai aiki da yaqini kar ka gina akan zato duk da yake shari'a ta yarda da zato domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla abinda ke duk tsakanin gabas da yamma qibla ne ba sai ainihin ka kalli saitin ainihin Ka'abar ba amma in ka samu hanyar da zaka samu wannan to wannan karin wato yaqini ne kuma in kana da ikon kan yaqini to sai ka ajiye zato a waje daya kai aiki da yaqini to a cikin wannan akwai wato aya akan girman Allah da kadaituwarsa da kuma kudurarsa cewa shine ubangijin waɗannan mahuda na rana wanda yake Allah shine ya sanya su suke tafiya a horewar Allah ba sa canjawa ba kuma wani wanda jikin halittar Allah da yake da tasiri akan wannan saboda haka wane ne in ba Allah ba babu in ba Allah ba babu ubangiji in ba Allah ba babu mahalicci mai gudanar da halitta in ba Allah ba domin yau da a ce duniyar nan gabaki daya za a yi taron majalisar dinkin duniya a ce ya kamata mu canza lokacin da season suke faruwa maimakon a ce saboda su duniyar waɗanda ba musulmi ba ne su ce maimakon a ce kullun kirsimeti ana yi ne a cikin hunturun sarki sanyi a cikin wato kankara kun san alamar kirsimeti a nuna wata a cikin kankara ya kamata a ce kirsimeti ana yi a lokacin bazara lokacin sama lokacin da ake ganin rana dan ai biki ai sharholiya yanda ake so a ce to duniya ta hadu a yi protocol kamar yadda ake protocol din Kyoto a ce a tsara protocol a canza tsarin season tsarin wato yanayi ya koma ya zamanto cewa yanzu winter wato yanzu maimakon ya zamanto ana yin winter cikin December a zo a rinka yin ta cikin summer wato a canza yadda rana za ta tafi akwai wanda yake da iko ai wannan tunanin ma akwai wanda zai taba kawo wannan tunanin duk wanda ya kawo wannan za a ce mahaukaci ne to wannan bai isa ya sa a san cewar a sallama ma Allah ba akan cewa lahul khalqu wal amr halitta da gudanar da sha'anin halitta duk nasa ne to Allah ya kawo wannan bayan rantsuwa domin ya janyo hankali akan ayat kasa sannan Allah ya ce inna zayyana samaa ad-dunya mu haqiqa mun sanya saman duniya mun yi ado ga saman duniya saman duniya ai saman da take kusan mu wanda yake nuna kan cewa samar da muke gani ita ce wadda take mafi kusa kenan akwai wata sama wadda take ba ita ce mafi kusa ba shi yasa Allah yake ambaton as-samawat sammai akwai as-sama'ud-dunya ita ce wadda muke gani da waɗannan taurarin ba wai yana nufin kan cewa wannan sama ta duniya da muke gani ko a ce ita ce Milky Way tunda ai ita kanta duniyar ma ita kanta wannan sama ana ganin ita kanta galaxy din ta mu za ka ganta wani lokaci cikin dare ka gani kamar wani irin yashi ne kamar wani wata irin kura ce a sama akwai lokacin da take bayyana ita Milky Way din shi yasa ake an ce mata Milky Way saboda za ka ganta kamar madara haka take to saman duniya Allah yake mun kawata ta bizina da ado ita sune alkawati taurari ado ne ga duniya wanda duk ya saba tsayawa ya duba taurari a wato zai iya kwana bai bacci ba yana kallon taurari saboda adan da ke ciki to wannan ya nuna rahmar Allah a cikin wannan halitta tasa wato Allah ya kawo ado da sama da taurari domin dukkan abin da yake na ado rai yana jin dadin kallon sa rai yana jin dadin a kallon sa Allah ta'ala ce wa zayyannaha lin-nazirin muka yi mata ado ga masu kallo ga masu duba wanda duk suke kallo mu yanzu muna zaune a cikin gari a bamu san a kallon sararin samaniya ba amma wanda yake in yayi tafiya ko kuma wanda yake a cikin karkara ko wanda yake a cikin daji idan ya ga wanda yake da wato wannan shaukin ne ya tsaya ya ga adan sama zai ga irin kenta kuma wannan al'ada ce ta mutane tuntuni kamar shu'ara na jahiliya kamar yadda Imrul Qais yake cewa ya kwana yura'in nujum wato yana kiwon taurari dinnan iri-iri ne akwai tabbatattu wanda ba sa musu kamar al-qutb shimali north pole akwai kuma wanda suke a sayyara masu tafiya akwai waɗansu wanda suke kusa da mu kamar wanda suke kusa da wanda suke dab da wata kamar Venus da kamar Mercury da take dab da wata kamar Mars ita ma ana ganin ta to akwai waɗannan duk suna tafiya akwai kuma wanda suke tabbatattu ne ba sa musu to wannan yana daga cikin yi wanda yake na Allah وحفظا للشيطان وحفظا من كل شيطان مار كما من سنيا تورالي دين من سنيا su zamanto kariya tsari daga dukkan sheitani mai taurin kai dukkan wato wannan shine manufa ta biyu na taurari Allah madaukakin sarki ya sanya su zamanto ado ga sama kuma ya sanya su zamanto masu gadi ai masu tsarewa ga sama daga dukkan sheitani mai taurin kai wato sheitani mai taurin kai bi ma'ana wanda baya hakura zai yi tayi duk abin da aka yi masa zai yi tayi domin haka asalin halittar sheitanu haka suke da asalin halittar su kan cewa masu naci ne ba sa bari a kona su su sake komawa sheitanun nan sune waɗanda suke kokarin jin sauraron abin da ake faɗa a sama na a tilawar ambaton Allah da mala'iku suke yi in an ba su su isar da shi zuwa ga kasa ko su tilawarsa su isar da umarnin Allah domin kamar yadda yazo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah idan yayi magana da wahayi khada'atil mala'ika sai mala'ika bi ajni hatiha sai ma qud'anan lima yaqul sai mala'iku su sunkwi da fukafukansu suna kaskantar da kai ga abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa hatta idza fuzi'a an qulubihim har sai an sanya razani a cikin zukatansu idan suka farfado daga razani za su ji zancen Allah ka silsilatin ala safwan kamar yadda wato ankwa ta karfe take dukan dutse fa mulmulallen dutse kun san karar karar wato ankwa akan mulmulallen dutse to haka za su ji zancen Allah jalla wa ala si zamanto cikin razani har sai in an yaye musu sai kuma waɗanda yake suke kasa da su sai su ce ma za qala rabbukum me ubangijinku ya faɗa qalu alhaq wa huwa alaliyul kabir sai su ya faɗi gaskiya shine alaliyul kabir to shaydanu suna kokarin jin abin da yake faruwa a jama'a ta can sama sune jama'ar mala'iku domin su zo su sanar da shi ga 'yan koransu daga bokaye su kuma bokayen nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai su hada ƙarya guda 100 a cikin wannan gaskiyar guda 1 da suka samu sai su cusa shi a cikin zukatan mabiyan su wato su shedanu a bokaye sai su hada shi da ƙarya 100 sai su rinka da'awar cewa suna da sanin suna da masaniyar gaibu suna da masaniyar abin da zai faru har sai lokacin da Allah yayi ya kaddara aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanya taurari su zamanto masu gadi ga sama su rinka kona shaydanu da suke hauhawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta yanda suke hauhawa wato daya zai hau kan daya daya ya hau kan daya sai sun kai kokoli inda za su ji wato abin da yake faruwa a sararin samaniya na wato zancen wahayi sai su zo su sanar da wato bokaye abin da yake faruwa to gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai taurari da suke harbin waɗannan shaydanun aljanu waɗannan shaydanu suka yi yawa sai suka zama to basu san abin da zai faru ba shi yasa bokaye suka yi mamaki aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka yi ba su da labari ya aka yi shaydanun su basu gaya musu ba kuma shi yasa daga cikin su kamar Amr ibn Murra al-Juhani wanda ya mafarkinsa ya sanya shi ya je ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya masa mafarkinsa ya ce to ai ni ne annabin Allah na zo da bautar Allah da tsare rayuka daga zubar da jini da sada zumunci ya faɗa masa abubuwan musulunci a nan take ya kalmar shahada Amr ibn Murra al-Juhani yana daga cikin sanannun bokayen Larabawa to Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan a matsayin wazifar taurari wazifa ta biyu wazifa ta farko shine ado ga sama wazifa ta biyu shine gadi ga sama daga shaydanu wato suna kona shaydanu Allah yana jifan shaydanu da taurarin da suke cikin sararin samaniya wannan shine Allah yace la yasma'una ila al-mala'il a'la ba sa kaiwa ya zuwa ga wurin da za su saurara ya zuwa ga jama'a madaukakiya wa yuqdafuna min kulli janib ana jifan su wato da wuta mai kuna daga taurari daga kowace nahiya duhura ana wato korarsu wala kuma azabu wasid kuma suna da azaba madawwamiya an sifanta azabar tasu da kan cewa madawwamiya ce saboda kangararru ne ba sa hakura sai sun sake gwadawa to shi yasa shi kuma Allah ya sanya azabar su mai dawwama ko yaushe suka yi a kona su ko yaushe suka yi a kona su to wannan ita ce wazifar taurari ta biyu wazifa ta uku shine wanda Allah ya ambata a cikin suratul nahl wa bin najmi hum yahtadun da taurari suke shirya akan hanya duk wanda ya nemi wani abu sabanin waɗannan abubuwa guda uku daga taurari na nuna cewa suna da tasiri akan abin da yake faruwa na rayuwar dan adam na akan cewa su ne suke tabbatar da samun sa'a ko rashin sa'a ka san menene taurarinka ka san ranar da taurarinka yake a wajen da in kai abu za ka samu sa'a ka san kuma lokacin da yake waje da in kai ba za ka samu sa'a ba to wannan yana daga cikin imma kafirci wa imma mummunan bid'a kafirci in kai imani cewa tauraron shi ne yake da tasiri da kashin kansa wannan in kai haka kai kafirci mummunan bid'a in ka ce Allah ne yake yi amma tauraron shi ne yake nuna wato alamar samuwar wannan abin wato baka ce tasirin na tauraro bane na Allah ne amma tauraron shi ne dalili akan wannan to wannan ka zo da mummunan bid'a saboda taurari Allah bai halice su don su nuna wannan ba domin wannan ilimin gaibi ne taurari ba su da sanin gaibi tafiyar taurari ba ta tabbatar da ilimin gaibi Allah shine kadai ya san ilimin gaibi to waɗannan shi yasa kata da yace taurari akan abubuwa guda uku ne ado ga sama da tsari ga sama daga shaydanu da kuma shiriya ga waɗanda suke akan hanya dan da tauraro ne za mutane za su gane hanyar tafiyar su musamman yawanci zaka ga jiragen ruwa suna gina sanin wato jiha da wannan tauraron al-qutb al-shimali shine wato tauraron north pole na arewa wanda da shine za su san ina suke dan in ka shiga cikin ruwa babu wata alama ba ka san gaba da daddare duk wanda ya shiga cikin ruwa da daddare nayi tafiya daga Jidda zuwa Misra a cikin jirgin ruwa a cikin Baharul Ahmar a cikin dare ba za ka san ina kai da rana ma in musamman in akwai hajjin ba za ka san ina ne gabas ba ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa to amma da taurari da haka ba saman ake gani ba kawai inda tauraron yake shi ake gani da haka captain din jirgin ruwa zai rinka juyawa har ya zuwa ga inda za a kai Allah ya ce illa man khatifa al-khaffa sai dai wato shi wannan shaydanin da ya fusgi wata ya saji wata kalma saboda yayi kokarin ya saurara sai ya saji wata kalma fa atba'a kalma guda daya fa atba'ahu shihabun thaqib to sai wato tauraro mai tsananin haske ya bi shi ya kona shi to sannan wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana ayarsa da zai sa waɗanda ake takama da kan cewa su ne limaman su a wajen su gaskata su saboda suna da awar sanin gaibu su ne bokaye Allah ya rusa asalin ilimin nasu da kan cewa Allah madaukakin sarki ya tsare sararin samaniya daga sauraron su in ma wani ya saurari abu kafin ma ya zo kasa Allah zai turo masa tauraro da zai kona shi shine tauraron da zaka gani yana kona yana saukowa daga sama mai tsananin haske to da shine Allah madaukakin sarki yake kona wato shedani wannan yayi yawa gab da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar a lokacin Allah yayi nufin ya bada tsari da kariya ga sakonsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya tsare shi daga shedanu kangararru masu taurin kai da suke kokari su batar da mutane sai Allah a cikin rahamarsa yayi ma mutanen duniya tsari ta hanyar sallada wannan halitta nasa shine taurari domin su zamanto sun bada kariya ga abin da yake faruwa a jama'a madaukakiya ita ce jama'ar mala'iku to sannan Allah ta'ala yake fastaftihin ka nemi ka tambaye su ahum ashaddu khalqa amman khalaqana sune suka fi tsanani wajen halitta ko ko abin da muka halitta sune suka fi karfi wajen halitta ko kuwa abin da muka halitta inna khalaqnahum min tilin lazib mu fa mun halicce su daga tabo wanda yake mai dan farewa da juna mai liƙe ma juna wato shine asalin halittar su to zaka kamanta su da sauran halittu na Allah kamar sama a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha ku ne kuka fi tsananin halitta ko ka sama ku ne kuka fi tsanani wajen halitta ko ka sama ka duba sama ka ga irin abin da suke ciki na halittar Allah kuma yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas wallahi halittar sama da kasa ta fi girma daga halittar mutane amma ka duba wannan dan adam wanda duniyar ta sama duniyar ta sa da abin da ya gina da abin da duniyar ta sama da Allah ya yi ta ba ta fi dugon tsinin allura ba dangane da sauran halittu dangane da galaxy din da kake ciki ba ma halittar Allah ba universe din ba duniyar nan ba ta fi tsinin allura ba balle tana wannan dan adam din da zaka ga yana tafiya yana daga kafada wai shi wani ne wai shi wani abu kai ne Allah ya ce ka tambaye shi su ne suka fi tsananin halitta ko ba abin da muka halitta zaka hada kanka ko kuma da mala'iku mala'ika jibril manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana da fuka-fuki 600 ya toshe sassa gabaki daya bi ma'ana da jihar rana ne ya toshe rana kun san ba abin da zai iya toshe rana gabaki daya sai dai injini ya rufe ta kaje ka koma gefen ginin ka ganta amma ko ina tana tare da kai to amma mala'ika jibril ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin halittarsa kad sadda al-ufuq ya cika sassa yana da fuka-fuki guda 600 kun wani ne ya gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ga mazautuwa ya haukaci kwakwalwar juyewa za ta amma Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ma za galbasar wala wa ma qaza ganin sa bai karkata ba bai kuma wuce iyaka ba to mala'iku kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi min izini na yi magana akan wani mala'ika nisan dake tsakanin gefen idan sa da gefen kunnan sa tafiyar wani adadi ne wanda ya fada a cikin halitta shi yasa ɗaya daga cikin malaman hadisi Abu Sheikh Al-Asbahani yake da littafin Kitabul Abama littafin girma wanda ya ruwaito hadisai ne da suka zo akan girma dake cikin halittun Allah to wannan dan tarfa mana akai abinda zai sanya mana tawalu abinda zai sanya mana musassauta mu sun kui da kanmu domin sun kui da kai da rashin jin girma da rashin jin isa shine mabudin shari'a domin abinda yake hana mutum karban gaskiya girman kai kana jin kai wani ne saboda haka duk abinda zai dan tarfa maka kaga kan cewa kai ba komai bane kai ba koman komai bane to wannan mabudi ne ya zuwa ga karbi shari'ar Allah to Allah madaukakin sarki yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su wannan tambaya domin su yi tunani akan asalin su su fa an halice su ne daga yunku wanda yake mai dan farewa da juna mai danko ba daga wani abu wanda yake mai sharrufta ba daga dugon maniyi wanda ba a ado daga yunku sannan kuma daga dugon maniyi yau asali shine daga yunku halittar daga yunku ita ce halittar kakanmu annabi adam shi Allah madaukakin sarki ya halitta da hannunsa ya kera shi daga yunku ya zamanto yunkun ma wanda cikinsa ba komai da zaka kwankwasa shi sai ka ji yana fanko kara babu komai a cikinsa sannan Allah ya hura masa rai yace ka zama adam ya zamanto annabi adam da jini da tsoka da jiki da kasusuwa sannan kuma mu kuma halittar mu ta zamanto daga mani Allah madaukakin sarki da ya so da sai ya halittar mu daga wani irin kwai wanda yake babu kamar sa wanda ba a iya samu kamar irin kwanjimuna ko kwandawisu ko irin wace dabba wace akwai wani unsu wanda yake koye wanda ya tashi yin kwai zai je can tsauni ne inda ba wanda zai iya kaiwa kamar abin nan wannan eagle inda take yin kwanta tunda Allah ya so da sai ya asalin mu daga wannan wani abu wanda yake mai tsananin tsada amma sai Allah ya yi mu daga abu wanda yake kowa ma yana da shi shine dugon mani wanda ba a ado da shi wulakantacce domin me domin musammu ba komai bane musammu ba komai bane kuma mu kamanta kanmu da sauran halittun Allah sai mu rusuna ma Allah idan ba mu kai komai ba akan halittar Allah to ina kuma ga shi kansa Allah mahalici sai mu sallama masa ba abinda zamu yi sai dai mu yabe shi بتركي شيء فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا akwai wani daga cikin ƴan uwa da yake neman addu'a kan matarsa ina samun tsanani daga gare ta muna roƙon Allah ya daidaita tsakaninsu Allah ya kyautata tsakaninsu Allah ya haɗa zukatansu waɗanda kuma suke neman aure Allah ka azurta su da mataye na kirki mata da suke neman aure Allah ka azurta su da mazaje na kirki Allah waɗanda suke neman aiki Allah ka ba su masu neman haihuwa Allah ka azurta su da zuriya tayyiba waɗanda kuma suke neman jari Allah ka inganta musu jarinsu Allah ka inganta kasuwanci a wannan namu Allah ka inganta halin tattalin arzikin kasar mu Allah ka yaye mana halin tsoro da razani da ake ciki a wannan kasa ta mu Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin